Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da kuma Dalol, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi ta kasar Ghana. Kuna iya kuma kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Safinatu Sada Sodangi ce daga birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 25 ga watan Yuli na shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa rahotanni na nuni da cewa bayan canza shekar waɗansu 'yan jam'iyyun siyasa a Najeriya, hukumomi da suka hada da 'yan sanda da jami'an EFCC sun dauki matakan hukunta waɗansu, batun da muke son mu ji ra'ayoyinku a yau. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Za mu kuma kawo muku labarin wasanni daga Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makiri. Gwamnatin Sudan ta Kudu da babban kungiyar 'yan tawayen kasar sun sanya hannu akan shirin farko na raba madafun iko da zumman kawo ƙarshen yakin basasar kasar da aka kwashe shekaru 5 ana yi. Ko da yake hadakar jam'iyyun siyasar adawan kasar su tara ta ki sanya hannu akan wannan takarda, tana mai cewa an yi watsi da shawarwari da ta bayar. Sashen labaran muryar Amurka ya rawaito cewa wannan yarjejeniyar na nufin Salva Kiir zai ci gaba da zama shugaban gwamnati yayin da zai maida Riek Machar akan tsohon mukaminsa na mataimakin shugaban kasa. Yarjejeniyar ta kuma nemi a kirkiro da majalisar dokoki mai wakilai 550 da kuma nada wasu mataimakan shugaban kasa guda 4, kana ɗaya daga cikin su ta kasance mace. An sanya hannu akan wannan yarjejeniyar ce a babban birnin Sudan na Khartoum a yau Laraba. Gwamnati da kungiyar 'yan tawayen sun cimma irin wannan yarjejeniyar zaman lafiya a shekarar 2015, amma kuma sai yarjejeniyar ta rushe bayan shekara guda yayin wani mummunan rikici da ya barke a babban birnin Sudan ta Kudu, Juba. An kammala kada ƙuri'a kuma ana ci gaba da kirga ƙuri'un a Pakistan, inda kimanin mutane miliyan 106 suka kada ƙuri'a a zaben yau Laraba wanda ya huskanci tashin hankula. Bayan wasu 'yan sa'o'i da fara kada ƙuri'an, an kai wani mummunan harin kunar bakin wake a rumfar zaɓe da ke Quetta, babban birnin gundumar Balochistan da ke Kudu maso yammacin ƙasar, kuma ya kashe sama da mutane 31, kana ya raunata wasu 40. Kungiyar ISIS mai tsaurin ra'ayin Islama ta ɗauki alhakin kai wannan harin. Waɗanda harin ya shafa sun haɗa ne da masu kada ƙuri'a da kuma 'yan sanda da wakilan 'yan siyasa. Mai magana da yawun ma'aikatan sojin ƙasar ya tabbatar da wani harin kwanton ɓauna da wasu 'yan bindiga suka kai wa ayarin jami'an zaɓe da rundunar sojojin ƙasar a wani ƙauyen da ke Balochistan wanda ke kusa da kan iyakar ƙasar da Iran. Wannan harin ya kuma kashe sojoji 3 da wasu jami'an hukumar zaɓe yayin da wasu mutane, wato da jami'in hukumar zaɓe yayin da wasu mutane 14 ciki hada rundunar tsaro su 14 a ciki. Gabobin yada labarai a nan Amurka sun buga wani faifai a jiya Talata wanda a ciki aka ji shugaban Amurka Donald Trump da dadaddin lauyansa Michael Cohen suna tattaunawa akan yiwuwar biyan wata mai tallan sutura akan batun Trump ya taba amfani da ita. Cohen ne ya dauki hirarsu a asirce a cikin watan Satumba na shekarar 2016 yayin da Trump din yake takarar neman shugabancin kasa. Lauyan Cohen Lanny Davis shine ya baiwa CNN wannan faifan. Trump ya sha musunta wannan batun neman yiwa kamfanin, wato ko kuma mai yiwa kamfanin Playboy talla da ake kiranta Karen McDougal, wacce ta sai da labarinta ga wani kamfanin buga jarida American Media akan dala 150,000. Sai dai babu wani labari da aka buga akan alakar su. A cikin takaitacciyar murya da aka ɗauka, an ji Cohen na faɗin cewa muna buƙatar mu buɗe wani kamfanin da zamu tura duk wasu bayanai game da abokinmu David. Wato akwai yuwar yana nufin abokin Trump kuma shugaban ma'aikatar buga labarai ta American Media da ake kiran shi David Pecker. A cikin watan Afrilu, hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta kai samami a ofishin Cohen, inda ta kwace wato fayafaye da dama wace ta ayi wadda ta ake su zuwa ga lauyoyin tarayya. Trump dai ya bayyana rashin jin daɗin sa ga irin bincike da ake wa Cohen. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Batun haraji shine kan gaba a tattaunawar da shugaban Amurka Donald Trump yake yi da shugaban hukumar zartarwa ta tarayyar Turai Jean-Claude Juncker a yau Laraba. Juncker ya shigo nan Washington ne da tunanin kungiyar tarayyar Turai za ta kauce wa rikicin cinikayya ta hanyar fahimtar da Trump ya janye haraji masu tsauri da yake niyyar dorawa motocin Turai. Wannan harajin motocin zai addabi masana'antar kera motoci ta kasar Jamus wace take samun haɓaka, sai kuma batun harajin na wadda Trump ya riga ya dora wa dalma da ƙarafai. Amma kafin wannan tattaunawa tsakanin su, Trump ya ce yana kyautata zaton bangarorin guda biyu za su cimma yarjejeniya biyo bayan barazanin da shi shugaban na Amurka ya yi cewa zai yi ƙarin haraji a kan abokan cinikayyar Amurka. Da safiyar jiya Talata, shugaban Amurka ya ce haraji muhimmin abu ne, Kano kuma ya yi barazanar ƙarin haraji a kan abokan kasuwancin Amurka. Hukumar zartarwa ƙungiyar tarayyar Turai ta mayar da martani a kan haraji da Amurka ta ɗora wa kayanta, amma kuma harajin da za a ɗora wa motocin na Turai zai sa Turai ta sake ɗaukar wasu sabbin matakai.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Rahotanni na nuni da cewa bayan canza shekar waɗansu 'yan jam'iyyun siyasa a Najeriya, hukumomin da suka hada da 'yan sanda da jami'an EFCC sun ɗauki matakan hukunta wasu daga ciki, lamarin da ake danganta shi da bita da kullin siyasa. Muhammad Ibrahim Kwari daga Kano ya tattauna da Mamman Lawan Yusufari, shugaban sashen shari'a na Jami'ar Bayero da ke Kano.
Abin da aka sani shine mutum ya duba jam'iyya, ya ga manufofinta, ya ga mutanen da suka kafa ta, in ya yarda da su, ya yarda da manufofi, ya shiga jam'iyya, a yi aikin jam'iyya tare. Idan aka samu aka kafa gwamnati fa ni'ima, amma ba a kafa gwamnati ba, to ana nan za a yi adawa, a jam'iyyar ake bi. Sai a taimaka ma ita jam'iyyar da ta ci zabe ta kafa gwamnati domin a gudu tare a tsira tare, a yi aiki da zai taimaki al'umma a gina ƙasa. Adawar siyasa tana taimaka ma waɗanda suka ci zabe domin a samu ci gaban ƙasa. To dole da aka ce mutane za su bar jam'iyya saboda wani dalili na ƙashin kansu, ba dalili na ci gaban ƙasa ko kuma dalilin ita jam'iyya manufofinta sun canza ba, to akwai matsala. Abin da muke gani a Najeriya wajen canja shekara a harkar siyasa daga 2014 da abin da ya taho zuwa yanzu da kuma ma abin da ya gabata can shekarun baya, abin da yake nuna kawai dan siyasa idan ya shiga harka ta jam'iyya ya ga ba za ta biya masa buƙatar kansa karan kansa ba, sai ya bar jam'iyya ya koma wani la'alla takara yake nema. In zai samu takara a wannan jam'iyya fa ni'ima zai zauna. To ba za ka ce yanzu duk wanda suka bar jam'iyyar APC jiyan nan takara suke nema ba suka rasa, illa iyaka doka ta bada dama mutum ya bayyana ra'ayinsa, in yana ganin gwamnati ta yi abin da ba daidai ba ya faɗa, kuma gwamnati ta bada daman a faɗa din. Bayan ta bada dama kuma dan mutum ya faɗa kar ya zamanto wani abu ya biyo baya, in dai har akwai wannan to ya saba ka'ida.
Waɗannan kare da ka'idojin da kundin tsarin mulki da sauran dokokin ƙasa suka shimfiɗa dangane da abin da ya shafi zargi ko kama mutum ko kuma ma gurfanar da shi a gaban shari'a, wacce makoma za su haifar ga demokradiyyar Najeriya, musamman tunda ana ta koke-koke cewa hukumomin tsaro ba sa bincike yadda ya kamata, ko kuma ana yin amfani da su ta fuskar da za ta biya buƙatar irin ta siyasa.
Hakikanin gaskiya doka ce take yin demokradiya, doka ce take zayyana yadda za a yi zabe da lokacin da za a yi shi, da waye cancance shiga zabe, da waye cancance yayi zabe. Duk lokacin da aka ce kuma a cikin demokradiya za ka samu karya dokoki, to gaskiya an samu matsala. ya zamanto cewa abin da ya haifar da wannan demokradiyar ana amfani demokradiyar wajen karya shi duran da aka ce kuma ana karya doka to demokradiyar kanta tana cikin matsala kasa ma tana cikin matsala kowa aka ce gatansa shari'a ne zaman lafiya shine abu doka na sama da na ƙasa kowa ya bi doka duran da aka ce za ka karya doka da sunan ko siyasa ko danka musguna wani to an shiga wani hali na inna lillahi kasa kuma sai abin da hali ne idan ka sai kasashen duniya za ka tashi da safe ka je ka kada ƙuri'ar ka ana zabe in ka je ma wallahi in dai kai daga Afrika kake in ka je wurin wata gilla sai ka ga cewa anya ko wurin zaben ka zo saboda haka je ka tarar da babu mutane da yawa a wurin babu wani cinkoso ba wani layi ba za ka ga dan sanda ko kwaya daya ba ma'aikatan zabe ka shiga ka da ƙuri'ar ka fito amma yau a Najeriya aka ce ana zabe to wani tashin hankali ne yadda yan siyasa suka dauki harkar zabe a matsayin abu ne na a mutu ko a yi rai kasancewar an san da haka gwamnati tana da ikon da za ta dauki matakan da za su tabbatar da an yi zabe cikin kwanciyar hankali yin wannan kuma dole zai tabbata sai ka shigo da jami'an tsaro saboda haka kai yan sanda a wurin zabe a yanayin irin na Najeriya ba laifi bane ya zama wajibi ne ma domin a tabbatar da tsaro amma kuma wani hanzari ba gudu ba ita gwamnati kada ta yi amfani da jami'an tsaron nan domin ta cutar da abokan hamayya kada ta amfani da jami'an tsaro domin ta amfanar da kanta a wurin zabe sai zamanto aiki suke yi na ƙasa ba na aiki suke yi na jam'iyya mai mulki ba ko kuma jam'iyyar hamayya ba ko da za a saye su ya zamanto aiki za su yi na ƙasa kawai tsaro za su bada kowa ya zo ya kada ƙuri'arsa salin alin ya tafi duran da aka amfani da su domin su yi abin da zai taimaka jam'iyya mai mulki to an ci zalin yan hamayya an ci amanar ƙasa
Madalla Muhammad Kwari yau muna son jin ra'ayoyin ku ne akan me yasa jami'an tsaro da hukumomi suke kuntatawa yan hamayya musamman masu canza sheka amma kafin ku kira ku bayyana ra'ayoyin ku mu shakata da wannan wakar
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To salamu alaikum da wa muka fara samun kira daga Taraba
Kuna magana da Shahabu Bello daga garin Jora Manu dake karamar hukumar Gasar a jihar Taraba.
To malam muna jin ka.
To mahalugin da ake magana akan maganan jami'an tsaro suna aiki akan maganan
Hello? Ya tsinki. To jama'a muna magana ne akan yadda hukumomi da suka hada da yan sanda da jami'an AFCC suke daukan matakan hukunta waɗansu da musamman waɗanda suka fita daga jam'iyyun siyasar da ke mulki batun da muke son mu ji ra'ayoyin ku kenan a yau kuma lambar da za a kira a bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655 Assalamu alaikum
Wa alaikum assalam Hajiya barka da rana.
Yawa barka ka dai da wa muke magana.
Sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala muna sauraron ka.
To Hajiya kin ga shi duk mutum da ya laifi ba za a ce ba za a mai hukunci ba. Komai girman sa sai kankantansa. kuma ai idan muka duba shi wannan gwamnati ma fa yayi da sauki Malam Muhammadu Buhari duba da yanda samu kasan nan duk handama da baba kirewa shugabanni na da da wanda ma suke tare a gwamnatin shi kuma ya nuna cewa ai da ya fara da sakataren gwamnatin shi ya fara kinga adalci da yake nan kuma kullun yana jan ko yayi wani magana da faran da aka yadda da shi yace shi na kowa ne kuma shi ba na kowa bane amma su ƴan siyasa muna ga su suke so su mai da wannan abu sada shi da siyasa a kuma in dai mutun yayi laifi to kinga ba mu komai za a faɗa dole hukunta shi in bai laifi bane aka ce an mai kazafi shine wannan abu za mu ce ba kyauta
to Malam Murtala kai a ganin ka
abu ne mai kyau na ma
a ganin ka babu bita da kullun siyasa kenan
ai ko to abinda za ka mu ta faɗa laifi dai kasashen ku na America da Ingila ba su suke tona asirin mutanen nan duk sun kwashe kuɗi sun je sun jirge a gurin ko ba haka ba kwanan nan ya ja kai ziyara a ice courtin duniya mu kila ma sun kada bashi wani suna ne ai a tabko su kin ga su ma suna goyon bayan haka kenan ba fatan za ku tashi lafiya
to mun gode kwalai Malam Murtala muna da kira daga Bauchi assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to da wa muke magana daga Bauchi
ina magana da Ibrahim Bugoguri Alkaleri
to muna jin ka Malam Ibrahim
ina tattauna akan bayanin da
na'am
ana tattauna akan wani bayani ne
muna magana ne akan muna son mu ji ra'ayinka akan kame da ake ma ƴan jam'iyyu musamman waɗanda suka fita daga jam'iyyun da ke mulki yanzu suka koma wasu jam'iyyu
eh to ai ba saboda sai ne aka kama su ba duk wanda kaga an kama dama akwai hanyar da ya kamata a bi in bai bi ta ba sai a kama shi ai ba za a kama mutum da laifin wani ba dama ko ana kama shi da laifin sani
to ai Malam Murtala
ko kuma hitansu ma a wannan jam'iyyar ba wai abin ya muna zafi bane
eh Malam Murtala da kai wa'anda ke ganin kamar bita da kulli ne kai menene ra'ayinka
a ba wani bita da kulli a ciki ai bikin gaskiya ta zo kuma kun santa kuma za ku yi faɗin ta duka wannan magana ba wani bita da kulli a ciki yau magana ce wanda ta gaskiya duk mai laifi a kama shi
to mun gode kwarai
dawa
mun gode assalamu alaikum wake magana daga Sokoto
wa alaikum barkada
yawa
kana mun kira magana daga Gardeners ko Gangam Shaga local government Sokoto Nigeria
to Malam Gardeners ko muna jin ka
wato ke ga yayin Laura yana da kyau duk wanda adalci cikin harkar nan ta siyasa na kama shi sabida dukkan ƴan siyasa in ke fahimta ba suna yi don Allah bane suna yi don kansu ne da iyalinsu biyan ba don haka nan ba a cewa kuna an zabe ku don ku je ku bi ku je mutane ayyuka masu muhimmanci ku yi musu kuciya to sun ga babu rin sata sun koma sun zagirgi ko sun koma rusiya ba wai ba su da kida don haka ni ban ga lahin gwamnatin Najeriya ba ko ƴan sanda ko SS ko sauransu duk wannan ba su kawo su daure shi
to mun gode kwarai
gobe wani bai yi illa iyaka assalamu alaikum Gardeners ko
to mun gode kwarai to assalamu alaikum
wa alaikum
da wa muke magana
Alhaji Fashion ne daga garin Bukur
to muna jin ka Alhaji Yahaya
babban marubutin da kuke yi akai shine nace me yasa ƴan siyasa hankalinsu ya tashi akan wannan abu sabida me ne yasa ba wani ne ya daga musu hankali ba da Rabi Musa Konko shi ya daga musu hankali to mene ya sa shi ba dan siyasa bane ra'ayi ne dama dan PDP ne ko dan ya je APC ya fita mene siyasa ce ra'ayi ne to sabida haka wannan ba wani bane mu da Rabi Musa Konko su muna tare da kai 100% ubangiji Allah ya taimake ka namiji
to
godiya nake
sai to mun gode kwarai to amin amin to assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
yawa da wa muke magana
sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kanudan Najeriya
to muna jin ka Alhaji Musa
to alhamdulillah game da tambayar da kike dangane da me yasa ake ganin kamar ana ganin bita da kwalle ne ya bar nake lura da shi gaskiya al'amari in kika lura da kyau kuma da zamu waiwaya mu gani ina ganin duk duniya ba ƴan majalisun da suke tsata kuɗin ƴan Najeriya kamar ƴan majalisar dattawa na Najeriya saboda ni ina ganin duk abin da suka ya kamata a ce a sa jami'an tsaro su bincike su, kuma duk mutumin da yake tunanin yake ganin cewa wai akwai wata bisa da kulli ko kuma wani siyasa ne, kawai yana dai faɗa saboda san ra'ayin shi ne. Amma inda za ki duba, ki duba, ki tabbatar da cewa nawa ɗan majalisar dattawa suke ɗauka a Najeriya, wallahi sallahi ko kare ba zai ci wannan al'amarin ba. Mutane ne wanda suke in ba wai ra'ayin kansu ba, babu wani abu, don haka ya yi daidai jami'an tsaron Najeriya ku bincike duk wani ɗan siyasa wanda aka ce ya yi saboda faɗi da kuɗin 'yan Najeriya, kuma ranar gobe kiyama zai a tambayoyi a gaban Allah subhanahu
wataala. To Malam
Musa, wannan ba haƙƙin shi ba ne, ba noma ya yi da su ba, ba gadan su ya yi ba, kuɗi ne na 'yan
Najeriya. Malam Musa, ban tarar numfashinka ba. Malam Musa,
na'am.
To a ganin ka, me yasa sai waɗanda suka fita daga jam'iyya mai mulki ake tuhuma?
A'a, to ai idan kika lura, shi kamar yadda mutala ma ya miki ma wata magana, ai lokacin akwai wanda yake a fara shugaban ƙasa yake, shugaban ƙasa ya za a bincike shi, sai akwai ɗan ƙannuwar shugaban, matan shugaban ƙasa ya zo ya yi abin da bai dace ba, aka zo ba shugaban ƙasa ya ce ku ce ku bincike shi saboda sakamakon wannan gaskiya da gaskiya ne, don haka duk mutumin da aka bincike an tabbatar da cewa ko ka fita APC ko kana cikin gaskiya APC, in dai har ka yi saboda kuɗi da faɗin al'umma, to a bincike ka, a tabbatar da an kama ka, domin ka matso ka dawo da wannan kuɗin. Me yasa aka ce a bata ba zuwa ya ji adda kuɗi a ƙasar waje ba, to daga baya yanzu bai ake ba kuɗin ake dawo da su ba.
To mun gode ƙwarai.
To mun gode
ƙwarai, mun gode ƙwarai. To da wa muke magana daga Taraba?
Aje Usman Aja AKD.
To muna jin ka Malam Usman. Muna jin ka.
Mu kan talaka muna wahala a kama su da kyau a daddaure su. Wallahi muna da giya a Taraba sai za mu iya kai muku Abuja a daure su sosai. Oh, domin wahalar ya yi yawa, abinda suke nan ba suna yi saboda kansu ne, ko ba wai saboda talakawansu ba. To, an damuwa na kenan.
To, mun gode ƙwarai. A ganinka kai ba bita da kulli ake yi ba kenan. Ba bita da kullin siyasa ba ne kama sun da ake yi.
Babu, babu, ba wani abu.
To, mun gode ƙwarai.
Sun yi saboda kansu ne, ko.
To, mun gode ƙwarai. To, salamu alaikum.
Alaikum salam.
Wa muke da kira daga Bauchi?
Kuna magana da Lawan mai kajoji karamar hukumar katagun Bauchi.
To muna jin kamalin Lawan.
Na ce wannan waɗanda ake kamawa yanzu. Hello?
Muna jin ka.
Yawa, na ce abu ne yake mai kyau. Saboda kowa su suna ra'ayi su kuma muna mana mu ra'ayi.
To mun gode ƙwarai Malam Lawan, da wani kiran Malam Lawan kuma muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinku, sai kuma goben Allah ya kai mu. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, agogon mu a nan na cewa ƙarfe 4:22. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Gasaccin kofin duniya dai ya zama sai labarinka a bayansa. Hukumar kwallon ƙafa ta duniya wato FIFA tana fitar da sunayen waɗanda suka tabuka abun ƙwarai. Ta fitar da sunaye kimanin 11 na ƙwararrun kociya wato masu koyar da wasa, waɗanda ɗaya a cikinsu ake jin zai iya zama kociyar da ya fi dukkan sauran masu koyar da wasa iya aiki. A cikinsu akwai Gareth Southgate na ƙasar Ingila, da Didier Deschamps na ƙasar Faransa, da Pep Guardiola na Spaniya, da Jurgen Klopp ƙasar Jamus, Roberto Martinez Belgium, sai Diego Simeone Argentina. Sannan kuma akwai Zinedine Zidane wanda ya taɓa lashe wannan kyautar a shekara ta 2017, sai kuma Massimiliano Allegri na ƙasar Italiya, Stanislav Cherchesov na Russia, da kuma Zlatko Dalic na ƙasar Croatia. Ba dai bar 'yan wasa a baya ba, su kuma an bayar da jerin sunayen 'yan wasan waɗanda su kuma aka jin a cikinsu za a samu ƙwararre wanda shi ne zai zama zakaran ƙwararrun 'yan wasa na duniya. A cikinsu akwai Griezmann na Atletico Madrid da kuma Faransa, da Eden Hazard na Chelsea da ƙasar Belgium, da Harry Kane Tottenham da England, sai kuma Kylian Mbappe na Paris Saint-Germain da Faransa, Lionel Messi Barcelona da Argentina, sai Luka Modric na Real Madrid da Croatia, da Mohamed Salah Liverpool da kasar Masar sai Rafael Varane na Real Madrid da Faransa. Kungiyar kwallon kafan kasar Jamus ta nuna takaici da bakin ciki game da Barabos din Mesut Ozil daga wasannin kasa da kasa ta amma kuma ta musunta zargin da yake na nuna bambanci gare shi shi dan wasan na tsakiya wa ungiyar Arsenal. Zil da dan shekaru 29 ya lashi wa Jamus kofin duniya shekaru 4 da sun kauce amma kuma yana a cikin wannan ɗan wasa da sun ka kasa tabuka abun kwarai a kasar Rasha. Sai kuma Terry Henry na dabda kula yarjejeniya ya zama sabon manajan Aston Villa kamar yadda rahoto ya nuna. Sai kuma a labaran kwallon na nan gida, kasar Ghana ta sami kanta a rukunin A tare da kasar Niger mai karban baki da kuma Togo a gasan WAFU Zone B Under 17 tournament. Wannan gasa dai ana sa ran za a soma shi daga ranar 2 ga watan Satumba zuwa ran 15 kuma a birnin Niamey na kasar Niger. A rukuni na ba kuwa Nigeria ne Benin, Burkina Faso da Cote d'Ivoire. Da wannan muka zo ƙarshe labaran wasannin Redwan Allah Mukhtar Abbas a shin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta ƙara bada tallafi ga kananan yara marasa galihu ƴan ƙasar Zimbabwe. A ranar 16 ga watan Yuli, hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta kaddamar da wani shiri na dalar Amurka miliyan 35 wanda zai dauki tsawon shekaru 5 da zai taimaka wa yaran marayu 250,000 da suke dauke da cutar tsida da kuma gidajen talakawa 59,000 da matasa masu ƙaramin ƙarfi su 15,000. Suna aiki a gundumomin Zimbabwe 9 waɗanda suke fama da cutar tsida. Wannan shirin zai taimaka wa mutane wajen samun sababbin ma'aikatar lafiya da zai samar da ingantaccen ayyukan lafiya da abinci mai gina jiki ga yaran da ke dauke da cutar tsida. Amurka ce ta dauki nauyin tallafin kuɗi a cikin shirin ta na yaki da cutar tsida ta hanyar hukumar raya ƙasashe masu tasowa a cikin shirin inganta rayuwa wanda hukumar agajin Ecclesiar Katolika tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kula da harkokin ma'aikata da hukumar lafiya za su kaddamar. Duk dai da an samu ci gaba sosai wajen yaki da cutar tsida a shekarun da suka gabata. Cutar tsida ta kasance cuta da take addabar mutane a kasar Zimbabwe. Tuna shekara ta 2000 kimanin mutane miliyan 1,200 suka mutu sanadiyar cutar tsida inda ya bar yaran kasar Zimbabwe kashi 16 cikin 100 marayu. Shirin Amurka na yaki da cutar tsida ya taimaka wa rayuwar mutanen kasar Zimbabwe miliyan 1 da suke dauke da cutar. Fiye da shekaru 30 mutanen Amurka sun bada tallafin dalar Amurka biliyan 3 ga kasar Zimbabwe ta hanyar hukumar raya ƙasashe masu tasowa a cikin shirin samar da isasshen abinci, tsaro da kuma tattalin arziki tare da ayyukan lafiya da zai wanzar da demokaradiyya a kasar. Amurka na alfaharin yin aiki da kungiyoyin gwamnati da masu zaman kansu na kasar Zimbabwe domin kare da inganta lafiyar yara marasa galihu ƴan kasar Zimbabwe. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da labarai amma a takaice.
Gwamnatin Sudan ta Kudu da babban kungiyar 'yan tawayen kasar sun sanya hannu akan wata yarjejeniya na shirin farko akan raba madafun iko da zaman kawo ƙarshen yakin basasan kasar wanda aka kwashe shekaru 5 ana yi. Ko da yake hadakar jami'un adawan kasar su tara ta ki sanya hannu akan wannan takarda tana mai cewa an yi watsi da shawarwari da ta bayar. Sashen labaran murya Amurka ya rawaito cewa wannan yarjejeniyar na nufin Salva Kiir zai ci gaba da zama shugaban gwamnati yayin da zai mai da Riek Machar a matsayin amkan mukaminsa na farko mataimakin shugaban kasa. An kammala kada ƙuri'a kuma ana kirga ƙuri'un a Pakistan inda kimanin mutane miliyan 106 suka kada ƙuri'a a zaben kasar na yau Laraba wanda ya huskanci tashin hankula.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Baba Yakubu Makeri
da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Sa'ida Hamdin da ta hada shirin ta bada umarni da injiniyan mu na yau Cedric. Safina ta sada so dangi ce ke cewa Allah ya ba mu alheri.